sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16 kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen Hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya baba ya kuma ne mai gabatarwa Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz da shugaban Amurka Donald Trump sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar haɓaka karfin sojin Saudiya na tsawon lokaci wadda za ta ci dala biliyan 110 wannan yarjejeniyar tsaro da ta fara aiki nan da nan tana cikin jerin yarjejeniyoyi da kasashen biyu suka kulla don karfafa hulɗarsu na soji da tattalin arziki a yayin da yake ganawa da Yarima Muhammad bin Sayyif a birnin Riyadh shugaba Trump ya ce wannan gagarumin rana ce shugaban ya ce akwai ayyuka a lokacin da yake tsokaci akan ayyukan da yarjejeniyoyin suka tanada a wata sanarwa da fadar White House ta fitar tun da farko na cewa yarjejeniyar tsaron za ta samar wa kamfanonin Amurka da ke gabas da tsakiya ayyuka tare da kirkiro dubban sababbin ayyuka a sashen masana'antar tsaron Amurka a wata sabuwa kuma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson Ya ce yarjejeniyar dala biliyan 100 da Amurka da Saudiya suka kulla a jiya Asabar wani yunkuri ne na mayar da martani ga ƙarfi da Iran ke amfani da shi wurin cutar yankin da yake jawabi a wurin wani taro a jiya Asabar da takuran aikin sa ministan harkokin wajen Saudiya Abdul bin Al-Jubr Tillerson ya ce shirin tsaron da suka kulla zai taimaka wa tsaron Saudiya lokaci mai tsawo da ma baki dan yankin Gulf Ya ce wannan shiri da aka sanya hannu a kai an kulla shi ne saboda ƙarfi da Iran take cutar da yankin da kuma barazana da Iran din take yi ga yanki baki daya wanda ya dade akan iyakokin Saudi Arabia wannan yarjejeniyar tsaron da aka da fara aiki nan da nan yana cikin jerin yarjejeniyoyi da kasashen biyu suka kulla don karfafa hulɗarsu na soji da kuma tattalin arziki Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan matan makarantar Chibok 82 da suka kubuta bayan sun kwashe shekaru a hannun ‘yan ƙungiyar Boko Haram sun sadu da iyalansu a birnin Abuja a jiya Asabar. Waɗannan ‘yan mata suna cikin ‘yan matan makarantar Chibok da ƙungiyar ‘yan ta’adda suka yi awon gaba da su a shekarar 2014. An kubutar da su ne a wani shirin musayar fursunoni tsakanin ƙungiyar Boko Haram da kuma gwamnatin Najeriya. A cikin watan Oktoba wasu ‘yan mata 21 sun kubuta a cikin irin wannan musayar a yayin da aka sallami wasu kuma suka arce daga ‘yan Boko Haram. Ya zuwa yanzu sama da mata 100 ne suke hannun ‘yan ƙungiyar Boko Haram ɗin sai dai gwamnati ta kyauta zaton cewa za ta shiga wata tattaunawa wanda za a sako su. Rahotanni daga arewacin Siriya na nuna cewa ‘yan ƙungiyar masu tsaurin ra’ayin Islama ta ISIS sun kashe fararen hula 19 ciki har da ƙananan yara guda 2 bayan sun yi garkuwa da su a wani ƙauye da ake ganin ‘yan yana ƙarƙashin ikon rundunar Amurka mai yaƙi da ta’addanci. Babu cikakken dai bayani akan wannan batu kuma jami’an Amurka ba su ce ofan ba a jiya Asabar akan wannan kisar. Amma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory ta ce da take sa ido a yaƙi da ake yi a Syria ta tabbatar da aikata kisar a shekarar jiya Juma'a wanda ya faru tsakanin Raqqa babban tungar 'yan ta'addan ISIS da kuma Deir Observatory ta rawaito cewar mayakan ISIS sun kama mutane 3 na rundunar yaƙi da ta'addanci a cikin wannan samami da suka kai sai dai zuwa yanzu wato ba a san hali da suke ciki ba Amma wasu hotuna da suka bayyana sun ya nuna ana gabda kashe su. Sama da dalibai makarantun secondary 23 a Somalia ne za su yi jarrabawa a ƙarshen karatunsu na secondary, duk da barazanar da 'yan bindiga suka yi a kwanakwanan nan cewar za su jiya kunnin duk iyaye da suka amince 'ya'yansu suka je makarantar nasara ko kuma wato suka je jami'a. Ministan ilimin Somalia da ake kira Abdulrahman Dahir Usman ya ce za a gudanar da jarrabawar ne da aka fara a jiya Asabar a cibiyoyi 77 a dukkan faɗin jihohin tarayya da suka hada da Galmudug da Hishabela da South East da Jubaland da kuma Benadir. Da yake kaddamar da jarrabawan, Prime Minister Somalia Hassan Ali Khairi ya ce ilmantar da matasan Somalia ita ce hanya ɗaya tilo da ƙasar za ta koma kan mulki na ƙwarai. Khairi ya ce wato kashi 70 cikin 100 na al'umman ƙasar matasa ne, don haka dole a ba su ilimi.
Kamar yadda masu sauraron wannan shiri ba za su kasa ji ba a shirye-shiryenmu da suka gabata, malamin addinin Islama na farko da muka gayyato cikin wannan shiri shine marigayi Malam Muhammad Awwal Al-Ali Zaria. Har gobe Allah ya yi wa da masu neman bayanai.
Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Tare da taimakon fasahar zamani muna ci gaba da samun taimakon Malam Albani a fadakarwa da yake ci gaba da yi daga sagunin baya da aka adana tun yana rayukan muhimmanci. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Sake hanya.
A 1979 yau shekara 27, injiniyoyi ne ƙwararru, likitoci ne ƙwararru, ga zafin san addini ba su san shi ba, sai suka koma suna itikafi a masallacin Jami'ar Bayero. Suka ce bokon ya zama kafirci. A arewa ake wannan fatawar. Suka koma suka lalace, yanzu sun ɗaiɗaice a cikin jama'a sai waɗanda Allah ya nufa da rahama. Akwai yaro ɗan nan Benin Street nan kasuwar Sabon Gari yake yankan farce a lokacin. Yana karanta medicine, zai zama ƙwararren likita inda ya yi haƙuri, sai ce kafirci ne, sai koma kaso Sabon Gari yana yankan farci. Wannan da'awar ta sake taso mana yanzu daga Maiduguri, yaranmu suka taro har bikin ƙona certificate aka yi a garin Maiduguri. Wannan yana da masters, wannan yana da degree, wannan engineer ne, wannan ya yi polytechnic. Suka ce bokon kafirci ne suka ƙona, a arewa ne ake wannan. Ina zaune a Yola shago muna dan harkokin GSM, yaro yazo ya same ni, kai ne Malam Albani, nace nene, yace nazo in gaishe ka, ni mu ne almajiran wani da ya bamu fatawa, mun daina boko. Nace to yayi kyau, tunda babban malami ne ya baku fatawa, sai shi kanshi sai dariya. Me kake karanta? Yace yana karanta biology education ne a FCE, ma'ana yana karatu ne game da ilimi na malanta akan tsirrai. Sai nace to kaga yanzu ka bari. Yanzu ni kuma nan da ina nufin ni ina gama makaranta da kai da malaminka, ni kuma din ni ne malaminku, ni kuma na taho karatun boko, da ni kuma na gama zan je in kafa makaranta, da sai in ɗibo irinku, da kai za ka karanta mana da biology. Amma yanzu kai ka ba makaranta, yanzu na kafa makaranta, don haka kaga manufar ta sai ta crash kenan. Nace to amma yanzu wannan turaren da kake siyarwa shi kuma fa, sai dariya. Nace to sai da wannan ma kafirci ne. Ya ce eh. Nace sosai kuwa, yau ba zafin kai ba ne, ai ba Qur'ani ne ko hadisi ba, fatawa ce kawai, ba fatawa ba ce jama'a, in ka ci ka ƙoshi kawai shi ke. Nace sai da turaren maka. Ai kalmar kafircin sun maida ita alewa ne, alewa shiga cikin daura aka ga mummuke guda, amma in aka fara janta sai ta tsawo ta kai duk inda ake so, to kalmar kafircin ai dabara ce kawai. Eh, haka na haɗu da wani ya ce wa na kafiri ne. Nace me yasa kace kafiri ne? Yace saboda annabi ya ce idan wani ya ce wa musulmi kafiri, to kalmar ba za ta faɗi ba. Yace don haka ni na tabbatar ni musulmi ne. To tunda ya ce min kafiri, to kaga kalmar ta koma kanshi kenan. Jama'a ku ji yadda ake randa bawul da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu ya zama wasan yara jama'a. Wallahi matasan mu, ku tashi ku yi karatu. Ku tashi ku yi karatu jama'a. Idan ba ku yi karatu ba, wallahi kuna ji kuna gani kaskanci da wulakanci zai kai gare ku. Hukumar rarar man fetur wadda mai rago ya zama mata secretary general tana ba da scholarship duk shekara, amma ka je ka ga scholarship tunda aka yi ta, kuma kun san yan arewa ne suke shugabancinta. Aka ba mai rago, aka cire shi, aka zo aka ba wani a nan Kaduna aka cire shi, yanzu dan fataskun ne mutumin Yobe yake. nan kullun zamu gani ana bikin baiwa mutane scholarships je su karatu amma cikin mutun 100 da wahala kaga kwa ɗaya dan arewa
har yanzu dai muna yankin gabas ta tsakiya gwamnatin jihar Bauchi ta himmatu wajen ganin ta inganta ilimin iya mata kuma bisa dukkan alamu jama'ar jihar sun yi na'am da wannan kiran da kuma yunkuri da gwamnatin take yi Kwamishinan kula da jin daɗin mata ta jihar Hajiya Asabe Hammace ta bayyana haka tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa a lokacin da kai ziyara jihar Katsina.
Kwarai da gaske suna ma ba da goyon bayan tunda tun ba yau ba ni din nan kafin in zo wannan matsayin a da na yi baturiyar makaranta wato education secretary kuma ba sako lungu da mamuje ba mu advocacy wa iyaye akan sa yaya mata a makaranta alhamdulillah tun a lokacin kaje musamman a makarantu kauyuka da aka samu yawan yara mata a makarantun ya suna maza to a yanzu ma haka take bare kuma gashi shi wannan gwamna zai bada tallafi iyaye sun karbi wannan abun sosai suna kuma sa yayan su a makaranta musamman zaka ga mu iyaye mata don akwai wani ra'ayi cewa ita mace ko ka ba ta ilimi za ta aure ne a cikin wani family don haka in ya bai da isasshen kuɗi ya fi son ya ba da ilimi wa yaro namiji to mu kuma iyaye mata zaka sha mamaki a Bauchi state suna kokari sosai akan su ga sun ilmantar da yayan su mata to yawanci nauyin masu suke dauka an ce kuɗin makaranta ne an ce ko a sai wani littafi zaka samu iyaye mata su suke daukar nauyin wannan abu
Dr. Ali Idris Funtuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya dake Katsina ya ce al'ada na yin tasiri akan ilimin yaya mata musamman a arewacin Najeriya
kalwale wanda za a ce ya shafi ilimin yaya mata musamman mu a wannan arewacin Najeriya kuma musamman ga al'umma Hausawa shine akwai tasiri na al'ada akwai kuma tasiri na addini to waɗannan su ne suke taka muhimmin rawa wajen ilmantar da ɗiya mace musamman ilimi na zamani za ka ga cewa yarinya da ta balaga ta yi mata aure to shi kuwa daga lokacin ne in ilimi za ta yi na zamani misali daga lokacin ne ma ta fara saboda lokacin za ta shige shi to kuma ka san ilimi musamman ga ita mace na zamani din nan yana da wuya a gare ta abubuwan da suke zama matsala gaba wa mata ilimi to su ne ya kamata a duba a ga ya za a taimaka musu domin su sami saukin samun shi ilimi din gwamnatoci suna bakin kokarin su yanzu ka ga barin baka misali da jihar ta da na sani nan jihar Katsina su suna bakin kokarin su wajen inganta makarantu din da inganta harkokin koyarwa din to kaga wannan zai taimaka musu wajen maida hankali wajen bawa su dalibai ilimi musamman a maida hankali kan al'amarin da ya shafi mu mata
balaga ɗaya mace zai kasance a shekara 14 kai ƴan kwanakin nan da muka kalli wata dattijiya wadda ta kai shekara 70 a duniya ta tafi jami'ar alƙalam dake Katsina har ta karatun digiri ba ga wannan su ma wani abu ne da zai kasance ba su dogaro da wai suna da rauni na shekaru da
kaga wato shi ilimi kamar yadda ake cewa shi ba a mai yayi tsufa ba a mai kumarinta shi ilimi fa haka mutu ba ga mu koyi shi ai daga tushen ilimi daga kwarewa ne abin da turai ke cewa experience maganai mata waɗanda suke gidajen mazan su yana hana musu zuwa sami musamman akalla takarda shi da ilimi ta kasa din nan NCE ta koyewa din nan to saboda haka nan sai muka ga cewa to bari ba za su iya zuwa makaranta su zanna saboda al'amura na iyali mazan su ma ba za su bar su ba to sai muka kikiro da abin da muke kira NCE part time wanda koyewa ranar juma'a da asabar ka gani mai gida zai iya barin matar shi ta zo juma'a da asabar ta dauke sai muka dunkule muka matsi kwasa-kwasan gaba ɗayan su
Alhaji Isa Yusuf na makarantar sakandare ta kimiyya da fasaha da ke Adai a karamar hukumar manumfashin jihar Katsina ya yi kira da a tallafa wa yara mata da suke da nisa da makaranta daga gidajensu
kamar irin maganar wannan wuri mai nisa to ana iya taimakawa saboda idan aka taimaka musu ta ba su motoci za ka ga wasu gwamnatoci sukan ba da motoci ana tafiya ana dan ba da ƴan kuɗaɗe yarinya ta hau ta je makaranta kuma wannan motar ta gwamnati za ta dawo da ita gida to kaga wannan ma in aka yi shi zai taimaka idan kuma da hali a riƙa gina makarantun inda za su zanna kusa da gidajensu idan kuma da hali a yi musu bodin a tara su a makaranta a tara su ana koya musu to kaga wannan matsalar ta fi haɗin nan duk da sauransu da tsoro da rashin tsaro da zai kawo
su ma wani lokaci iyaye musamman su maza amma matan ba da suke tare da ƴaƴansu mata din suna da kamar matsaloli ko akwai shawara da zaka ba su waɗannan iyaye na ganin cewa ilimin ƴaƴa yana da muhimmanci
ilimin ƴaƴa yana da muhimmanci yana taimaka ma yarinya ta zanna lafiya a gidanta da mijinta da abokan zaman su.
Hajja Mariya Abdullahi wadda ita ce shugabar kungiyar manyan mata wato Hilwa a jihar Katsina ta yi nata bayanin kamar haka.
In ka kalli ajujuwa na sama zaka ga cewa yara mata ba su da yawa kaman wannan lokacin akwai waɗansu ajujuwa ma waɗanda yara mata sun ninka maza saboda haka kokarin gwamnati akwai ni na sani cewa akwai waɗansu makarantu ko kuma waɗansu iyaye waɗanda sabili da talauci ba su iya kai yaran su to amma gwamnati akwai wasu kuɗaɗe da take hidda musu har sana'o'i na san an sa mata su rinka yi don su samu hanyoyi da za su ci gaba da biya ma ƴaƴan su.
Zaruddin Sanufuntuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Gwamnatoci da kowane mataki a yankin gabas ta tsakiyar sun himmatu wajen sake gina yankin ganin bannar da rikicin Boko Haram ya haddasa a yankin na rayuka da dukiyoyi musamman ma kuma a bangaren ilimi. Masana harkokin ilimi sun ba da shawarwari kan yadda za a sake farfado da harkokin ilimi a yankin kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kone ya aiko mana.
A inda gwamnatin Najeriya ke niyyar kafa hukumar bunƙasa yankin gabas maso arewa, masana harkokin ilimi na janyo hankalin shugabanni da kuma kungiyoyin agaji bisa matsaloli da suka jibanci ilimi a yankin. Professor Augustine Okoronka ya yi shaidar barnar rayuka da dukiyoyi da aka yi a garin Mubi kafin gudun hijira na kwana biyar da yi zuwa kasar Kamaru.
I was at the epicenter, so to
speak. Ina cikin inda wannan bala'i ya shafa.
I was in Mubi.
Don ina garin Mubi a lokacin.
I ran into Cameroon.
Daga nan na yi gudun hijira zuwa kasar Kamaru na tsawon kwana biyar. Saboda haka na fahimci yanayin takaici da yan gudun hijira ke ciki. Idan ana niyyar taimakawa waɗanda wannan fitina ta shafa, abu na farko shi ne dawowa da su matsugunansu. Duk wani shiri na wucin gadi inda ake gudanar da makarantu a sansanonin gudun hijira ba zai tanada komai ba.
Number two is to rebuild the schools.
Na biyu, akwai buƙatar gina makarantu. Muna karanta batun farfadowa da makarantu a jaridu, amma a ƙasa kuwa ba mu ga komai ba. Malamin jami'a Muhammad Bashir na jami'ar fasaha da kimiyya ta Modibbo Adama da ke Yola ya ce cimma nasarar farfadowa da makarantu a gabas maso arewa zai ta'allaka ne bisa tsara dukkan wata shiri da ta jibanci wannan al'amari kan tsararren kasafin kuɗi.
Gwamnatoci da suke da hakkin tabbatar da cewa an samu ilimin to su aiwatar da ababen da ya dace, musamman dangane da abin da ake ce masa budgetary planning. Ya zamanto duk wani shirye-shiryen da suke da shi na tada ainihin wato komadin ilimi a waɗannan guraren sun saka shi cikin wato kasafin kuɗi ta yadda za a samu abin da Bature ke kira sustainability, wajen revitalizing, wajen tada komadin ilimi din. Ya zamanto ba wanda yake da hujjar cewa ai ba kasafin kuɗi bai kamo shi ba, a'a ba ai captured din su da sauran su. To ya zamanto is captured a cikin budget. Ba da ilimi a makeshift environment yana distorting ma ilimin da passive aka bayar ma din. Dan kaɗan da ake bada din ma yana distorting din shi, saboda yau ka aje yaro a wannan gurin mai yiwa environment din ko kuma yanayin gurin dan sanyi ko kuma gefen hanya ga manyan motoci, ga horn, ga wasu wane ne yau an mai da shi wani gurin, gobe an mai da shi wani gurin, jibi an mai da shi wani gurin. To ko da ma ka bada ɗan takaitaccen ilimi to zai zama distorted, yaron bai zai ainihin samu ya linka ya hada wayannan ilimummuka da ka ba shi ba.
Haka shi ma Dr. Egunshola Ibrahim yace ba ma batun ilimin cikin aji ba, kamata a yau waɗanda wannan bala'i ya shafa tanadin ilimin sana'o'i.
Baiting normal children education, primary, secondary, for long I neglecting adult education. And this adult education shine area da muke ta emphasizing. Akwai wani mita da muka taba yi ma Abuja, muka bada wannan shawarin cewa tsarin ilimin kasan gaba daya baya bada amfani wa wanda ya girma ko a kauye ya girma shekarunsa ya fi shiga primary school don kunya tsakanin yara. shi by the provision in the zai je a ilimantar da shi ya koyi ko sana'a ko kuma ya zamanto ya shigo gari shi ma ya zama mai ilimi ka gani. So all these adult education centers should be resuscitated and revitalized kuma yadda malam ya fada about the adequate budgetary allocation for it, so that in mutum he was a school dropout ko don lokacin bai fahimci amfanin ilimin ba bai san muhimmancin ta ba gare shi sai kuma da ya girma ya gama zama babba ya gafa abin nan da muhimmanci ina so ya koma yayi kaga ya kamata a yi wani tsari da za a iya daukan sa a koya masa ABCD a cikin mutane daidan sa a shekaru da kuma experience ko da magidanta ne ko da shekarunsa ya fi na yara kaga sai a tara su kaman manya ajin su daban a musu training na skill ko na noma ne a ko na wata sana'an gyara takalmi ne ko na dinki ne ko ne abu makamancin haka in aka yi wannan zauna gari banza za su ragu.
Alhaji Tukura Bashir yana daga cikin masu baiwa gwamnatin jihar Taraba shawara yace a matsayinsa na dan shiyar gabas maso arewacin Najeriya damuwarsa shine a tabbatar da an warware matsalar marayu da wannan fitina ta haifar.
Farko akwai batun maganan gina sabbin mahallan mutanen nan, biyu akwai batun maganan gina musu makarantu da kuma wuraren shan magani. Abin da yafi karfi yafi biyun nan duka karfi shine akwai dumbun dubatan yara wanda yau ba uwa ba uba ba baffa ba kowa suna zaune ne garabamban kawai a duniya. To ni abinda nake son gwamnatin Najeriya ta yi da sauran hukumomi na duniya da suka dauki akorin da su sake gina wannan yanki, ni nafi son hankalin su ya koma wannan wuri. Wani mataki za su dauka akan irin wadannan yara wajen ilmantar da su su zama masu ilimi domin kada su tashi fa a matsayin wadanda ba ilimi ba iyaye.
Jama'a da dama na fatar da zarar kurar siyasar zaben ina ya kamata a kafa cibiyar hukumar bunƙasa gabas maso arewa ta Lafa, za a maida hankali ne ga bukatun waɗannan dubban dubatan jama'a da wannan bala'i ta sanya cikin hali mawuyaci. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Tun 1991 ne kungiyar haɗakan ƙasashen Afirka ta kirkiro da bikin karrama yaran Afirka ranar 16 ga watan Yuni na kowace shekara. Bikin ya samo asali ne daga kisan gillar da jami'an tsaron gwamnatin wariyar launin fata ta Afirka ta Kudu ta yi wa 'yan makaranta baƙar fata waɗanda suka fito zanga-zanga a Soweto a 1976. Takin bikin na bana shine ƴancin a dama da su tilasa ƙyale yara su yi walwala a gansu kuma a saurare su. Ga abin da masana suke cewa kan lafiyar yara da neman ilimi a bikin na bana da aka yi a birnin Kaduna da Iliya Kure ya aiko mana.
Gaskiya idan yaro bai da cikakken lafiya kamar lafiya da ta shafi na magungunan rigakafi din nan da ake ta magana, babu yadda za a yaro ya samu ginannen garkuwar jiki wadda za ta bashi ko ya samu fahimta na ilimin da ake koyarwa. Saboda kuma in yaro bai da lafiya ba zai iya yan wasanni da za su ƙara buɗa mai kwakwalwa da za ta ƙara sa mai fahimta na karatun da yake koya a makaranta ba. So gaskiya hakikanin gaskiya yana da kyau iyaye su rinka kai yaransu suna samun cikakkun dukkan magunguna na rigakafi.
To idan aka dubi bangaren ilimi fa yaya abin take?
A gaskiya ya kamata gwamnatocinmu su yi kyakkyawar rawa a wurin irin wannan abubuwa, saboda kamar nan kasanmu Najeriya an ce ilimin yara kyauta ne, saboda duk yaron da aka san yana zuwa makaranta zai je ya koyo tarbiyya ne mai kyau. Kuma idan yaron ne ya koyo tarbiyya to za a amfana da shi a yankunan su, za a amfana da shi a jaha, za a amfana da ilimin da yaron nan ya samu a ƙasar su ma. So gaskiya kasanmu ta Najeriya ta yi rawar gani a wurin sa ilimi ya zama kyauta. Kuma akwai wata ƙasa a Afirka da su ma ba su yi irin wannan ba, ya kamata su yi. Saboda idan ka dubi kamar jihar Kaduna, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai ma saboda bugu da ƙari ya sa ma har abinci ana ba yara a makarantu don a jawo ra'ayin iyaye su kai yaran su makaranta.
Na tambayi wata uwar gida ta sa mu halartar zuwa taron, ina muhimmancin ilmantar da yara da suka fito daga nahiyar Afirka?
Ya kamata mu yaran mu su dinga zuwa makaranta saboda su samu ilimi, su samu tarbiyya mai kyau, kuma su samu su san abubuwan da ke faruwa yanzu a duniya, saboda su ma a girman su su iya su contribute na su quota in a abubuwan da ke faruwa a duniya. Yanzu idan babu ilimi akwai abubuwa da yawa da yaro ba zai iya yi ba idan ya girma, kuma a kankanta ma yaro ba zai iya, akwai guraren da ba zai iya je ya sake ba. So ya kamata a ce muna kai yaran mu makaranta saboda su samu ilimi, su samu kuma tarbiya mai kyau, sannan kuma su zama relevant a cikin society mu na yanzu.
Na tambaye ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan bikin, shin ina muhimmancin wannan taron?
Sunana Aisha Isiyaku, pharmacist. To wannan rana ita ce rana yara Africa, African child, saboda haka wannan na Pathway Coalition din sun zo sun yi press briefing ne on abubuwan da suka shafi lafiyar yara, abubuwan da gwamnati za ta iya yi ta taimaki lafiyar yara, kara inganta lafiyar yara.
Kaman wa'ina yara kenan kuna nufi na nan Najeriya?
To duka kananan yara Africa, kamar yanzu dai an yi maganar immunization, kowa ya sani an ce rigakafi ya fi magani, ya kamata a kara sensitize mutane su kara zama aware, su san cewa in suka mai yaran su rigakafi ciwon ma ba zai same su ba, ballanta na har akai ga kwanciya asibiti ko ma mutuwa gaba daya.
Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tantahoi ba.
Ko shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki.
Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsuntsiya madarin mu ɗaya, mu dunkule guri ɗaya, to dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun maida shi 50% ma.
Da kare haƙƙin ƙananan yara.
Magogo yana luwaɗe da mu. Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani.
Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa.
Wannan magana ta Habiba. Ni isiya kuna riga na ɗaukowa raina. In zai yi ne da nama na. Ya bani yata
da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali.
Fiye da mata da maza 4000 ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa.
Gwaggwar mayar kare haƙƙin bin adama.
Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun ji zahi, mu a sunan iyaye, a sunan masu kare haƙƙin yara da mata. Yau mace a ce an raba ta da ɗanta, ko yau ɗa an raba shi da uwar shi. Ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata su ne duniya, mata da karatu. Wala ya mace in ta aure zuwa da miji ai sai da karatu. Soyayya ma ai ilimi ce mai ke bambancin so kauna. Yan makaranta mai yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta.
Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.